gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 15 ga watan Satumba na shekarar 2022 zamu magana ne akan muhimmancin cin abinci mai gina jiki yayin da mace ke dauke da juna biyu.
Haka yake masu sauraron mu, batun mace-macen mata a yayin nakuda da mutuwar jarirai saboda rashin abinci mai gina jiki a kasashe masu tasowa da waɗanda ke fama da talauci na ci gaba da jan hankalin hukumomin lafiya da kungiyoyi.
Amma kwanan da suka gabata ne gwamnatin jihar Kano tare da haɗin gwiwa da kungiyar Alive and Thrive mai rajin kiwon lafiyar iyali suka shirya taron tattaunawa tsakanin jami'an kiwon lafiya da ma'aikatan yaɗa labarai domin faɗakar da jama'a game da muhimmancin kula da mata masu juna biyu da kuma shayar da jarirai nonon uwa.
Wakilin murya Amurka ya halarci taron kuma ya tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu.
Sannan muna tafe da rahoto akan cin wasu nau'ikan abinci da ke da illa a jikin ɗan adam.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu saurare, ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar Kano a Najeriya tare da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kware inda ya tattauna da dietitian Murtala Inuwa, daraktan sashen kula da lafiyar iyali a hukumar kula da lafiya a matakin farko na jihar, inda ya karin bayani kan muhimmancin cin abinci mai gina jiki yayin da mace ke dauke da juna biyu.
Dietitian Murtala Inuwa, Deputy Director of Family Health, Kano State Primary Health Care Management Board.
A takeice a dunkule, me kace ne a wannan makala da ka gabatar?
Wato na gabatar da makala ne akan muhimmancin ciyar da mai ciki da kuma in ta haihu kulawa da abincinta da kuma kulawa da ita abin da ta haifa da kuma shayar da ɗanta. Wanda ya kamata a ce tun daga farkon cikin akwai kwanaki da ake kira kwanaki dubu mafiya muhimmanci a rayuwa. Su kuma wannan kwanaki dubu suna farawa ne daga ranar da ciki ya shiga mahaifa. Shine ake buƙatar a inganta abincicikan duk da za ta ce zamana cewar suna haɗe da sinadaran duk da jiki yake da buƙata saboda ta samu wadataccen nono, sannan kuma ta shayar da ɗanta nono zalla har tsawon wata 6 ba tare da ta hada masa da komai a matsayin abinci ba.
Kullun ana maganar mace-macen mata masu juna biyu da ma jariran da suke haihuwa. A nazarin da kuka yi, me ke sababa wannan al'amari da kullun hukumomi da kungiyoyin harkokin lafiya suke kokarin dakilewa?
Wato abin da yake haifar da wannan shine rashin samun kyakkyawar cimaka a yayin da su iyayen suke da juna biyu. Kuma kusan ya zama mana ɗabi'a gabaki ɗaya ba ma ƙoƙari mu ga cewar mun ci ingantaccen abincin da ya kamata mu ci. Daga mu musamman mata, idan ka zo kansu masu ciki na yi bayanin cewa galibinsu kuɗaɗen da ya kamata a ce sun yi amfani da shi wajen cin abincin da ya dace su ci, sai ka ga suna can suna zuba adashi saboda so take ranar suna ta saka kaya set dozen ɗaya ta canza kayan ɗaki. To galibi in aka samu akasi sai ka ga cewar an zo ta haihun ana bikin suna ita kuma tana Kabari.
To kuna da alƙalma watakila a Kano ko lardin Arewa ta Najeriya na adadin matan da ake samu sanadiyar wannan matsala da ka ambata?
Kamar yanzu ga gani yadda na nuna a cikin galibi haihuwar da ake yi a cikin su zaka ga cewa yawanci su matan sun dauki cewa kamar haihuwa kamar misali ciki ya zama maka maciyo wanda a ka'ida bai kamata a ce ya zama haka ba. Ciki kawai wasu canji ne da suke zuwa saboda a da tana cin abincin da take ci ne don ita kadai, yanzu kuma akwai halitta a jikinta da ake yi ake kuma buƙatar duka sinadaran su kasance daga abincinta. Shine ya nuna cewa alƙalma kamar kashi 65 cikin 100 na haihuwar da aka yi ake rasa su ainihin iyayen. Wanda
akwai batu kullun ana ta kaddama akan cewa a dinga shayar da jarirai nonon uwa zalla tsawon watanni 6, amma har yanzu ko da a tsakanin yan takarda da ake ganin kansu ya waye wannan abin bai samu karbuwa ba sosai. Misali menene kalubalen kuma wani irin alfanu yake da shi kan cewa lalle a shayar da yaro wato nonon uwa na tsawon shekara wato watanni 6 ba tare da ya ci wani abin ba?
To kamar yadda kaga takardar ta nuna jawabin da aka yi, wato shi yaro daga sanda aka haife shi nonon uwan nan zalla shayar da shi yana taimakawa ita kanta mahaifiyarsa wajen kokarin maida mahaifa ta koma, wajen kokarin tsayi da jinin, wajen kokarin sa kwakwalwarta ta yi karatun abin da za ta yi wani aiki da ya zo a gabanta. Kuma abin da ya sa tambayar ka ta farko da koda yan takarda ba sani ba, galibi muna da karancin masana a wannan bangare a jihar Kano, musamman idan ka zo ta bangaren aikin gwamnati karancin ma yayi kadan. To amma saboda alƙalima da suke nuna irin matsalar da ake ciki shine yasa yanzu a Najeriya ƙasa baki ɗaya yanzu an ba da umarnin kowace jiha lalle ne ta samar da director na bangaren wannan cimaka saboda na bangaren kimiyyar abinci, saboda a samu cewar an samu cikakken ilimin. Matsalar ita ce ko su kansu da suke asibiti ba su da wannan ilimin saboda karancin masana a bangaren.
A ƙarshe me kake ganin irin tarika irin waɗannan za su taimaka wajen watakila wayar da kan mutane su fahimci mahimmancin shi kansa shayar da yaro nonon uwa din nan a watannin farko 6 musamman la'akari da waccan kalubale na rashin karbuwar?
Dama shine kamar yadda na faɗa, galibi a lokacin da aka ga cewar matsalar da take damun galibi ƙasashe masu tasowa sai aka fuskanci matsala ce ta bangaren lafiya. Saboda haka a 1978 aka kirawo zama da aka yi a Rasha wani tsibiri da ake kira Almaata. A gurin aka zauna aka fitar da alƙalima da kuma yadda za a yi a magance wannan matsala, saboda matsala ce da take damun duniya gabaki daya. Sai aka ga cewar an fitar da wasu shikashikai ginshikai guda 8 wanda a kansu ne lafiyar dan adam ta ginu. To daga ciki ginshikin kuma aka ce kowane ginshiki an bashi namba ne daidai da martabarsa da darajarsa da irin aikin da zai a wajen yaki da wannan matsala domin kowa ya sami ilimi. To ginshiki na farko shine ku yan jarida, ku ne ya kamata ku sanar da mutane saboda karancin masana da ake da su a bangaren da kuma karancin kai labarin gan gurin wanda ya kamata ya ji ya kuma yi amfani da shi don gwaji, in ya ga ya yi ya ci gaba da yi ya san ita ce kaɗai mafita. Na biyu, ginshiki na biyu shine wannan ilimi na harkar cimaka, wanda daga nan ne idan har aka ce yaro yana da ƙarfin garkuwar jiki ta ɓangaren cimaka to duk wani abu da zai zo sai dai ya tallafa wannan. Shi ƙarfin jikinsa ta ɓangaren abinci shine number 1. Duk wani antigen wani magani da za a zo a ƙara kawai zai taimaka ne. Duk ƙarfin maganin rigakafi da za ka ba wa yaro matuƙar nutrition ɗinsa is poor, you will just end up wasting your time. So saboda haka muka ga ya dace a ɗauko karatun nan tunda an yi failing. Abin da ya sa na ce maka an ba a samu nasara ba saboda shekara tun 1978 har yanzu ba a cimma nasara ba. To sai aka koma a ga to ina matsalar take. A matsalar sai wani masani ya tashi ya ce to zan iya tuna muku cewa a wannan lokaci 1978 cewa kukai kowane ginshiki an sa shi daidai da darajarsa. to yanzu ya ake yanzu yaya ake na farko an ma manta da shi sai dan karo da ya zama shi kansa na biyan yana kokarin karewa babu shi a harkar lafiya to ta yaya za a yi a ce a cimma nasara saboda haka aka ce to sai a dawo to lalle na farkon nan sune na farko sune yan jarida su za sanar da mutum duk surkukin dajin da yake ji me ya dace da shi me ya amfani me yiwa ma sanda zai ji labarin yana tsaka da matsalar yana ji sai ya ce to bari na zo na gyara mu kuma za mu zo duk sanda kuka zo mu ko mu gaya muku a karanci abin da muka kenan saboda haka ne matsalar ta yi yawa yasa Allah ya sa mai girma Professor Hafiz Abubakar former deputy governor yayi kokari ya ga cewar matsalar nan ta yi yawa lalle lalle a zo a yi degree a Bayero University a yanzu zancen da ake a duk arewacin arewa Bayero University ita kadai ce take degree akan wannan program kafin ta kuma duk arewa babu duk university da kake gani arewa babu wacce take yin degree a nutrition and dietetics sai UK sai dai kawai a yi diploma a HND kuma tun sanda wannan ilimi ya zo dadewarsa zuwa Africa dadewarsa zuwa Catpoli so tun daga nan akai kamar shi kansa mai girma professor a Catpoli to kokarin da yayi shine ga cewa a samar da masana to wannan bangare to yanzu iya kokari an yi an samar da wannan masana abinda muke kira yanzu idan kowa ya fuskanta to ilimin zai fito a bayyane kowa ya same shi a kuma yi aiki da shi saboda ƙara yawan da ake a yanzu
kuma muke Allah fa
Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ita ma jami'a mai kula da ingantaccen abinci Halima Musa ya kasai ga abin da ta kara akan wannan batu.
Sunana Halima Musa ya kasai.
Yawa.
Jami'a mai kula da ingantaccen abinci a ma'aikatan lafiya ta jihar Kano.
A bayanan da kika yi kin ce za a samar da wani daftari da kuke cina cewa Kano Nutritional Policy. Wata kamar manhaja ce da ta fayyace yadda za a fito da manufofin cin ko ci maka a tsakanin al'umma ko za ki fayyace mana ya wannan hali yake ciki
halin da ake ciki a shekara ta 2019 mun yi amfani da kwakwalenmu da mu da masu ruwa da tsaki mun gabatar da wani daftarin da mun ya fara daga tarayya bindin tarayya to sai ya taho zuwa jiha to sai muka tantance abubuwan da zai yi daidai da al'adunmu da addininmu sai muka ware muka ajiye namu sai muka banna su saboda haka amma mun dauki muhimman abubuwa wanda zai iya amfani da tarayya zai iya amfani a jiha to ɗaya daga cikin su shine na ɗaya a tabbatar yara yan ƙasa da shekara 5 daga haihuwa zuwa shekara 5 suna samun ingantaccen abinci wannan yana farawa ne daga uwa shine wannan madan ba da nonon uwa daga awa daya bayan haihuwa wannan kenan sannan a tabbatar kuma da yara daga wata 6 zuwa shekara 2 sun samu ingantaccen abinci shine wannan rabaraban abincin shine ake cewa rabaraban abinci kamar masu ba da kuzari masu ba da lafiya masu karin jini masu kariya daga cututtuka to su ne suka harhadu suka tattara shine ake cewa four start food to shine sai a shi ma an ba da bayani a kansa da yanda za a ba yaron duk wannan daftarin yana ciki sannan da yanda kowa an wawware a cikin daftarin nan kamar ni da nake muku magana a matsayina na mai kula da ingantaccen abinci akwai gudunmuwar da zan bayar da kuma aiki na wannan daftarin wanda yake shine na jiha gaba daya zan kula da yanda aka bayani a can zan kula da yanda aka ba mata kaza zan kula da yanda masu yara ma wanda suke da malnutrition shine masu tamuwa zan kula da yanda yanayin kula da su da zamantakewar su da magungunan da za a ba su duk wannan yana nauyi na
to ja za a iya cewa dama can Kano ba ta da irin wannan daftari ne a rubuce sai yanzu kuke kokarin yi ko kuma sabuntawa za a yi saboda tsufan da yayi
ita ma kanta binnin tarayya ta yi wannan daftarin ne a shekara ta 2018 da ta yi sai kuma aka kirawo mu aka yi dadai mana bita aka dadai mana bita sai kuma aka ce mu ma mu je mu yi a jahohin mu saboda haka mun yi amfani da daftarin su ne da ba mu da shi gaskiya ba mu da shi to kuma alhamdulillah mun yi shi kuma yanzu an buga shi yanzu abin da ya rage a gani shine mai girma gwamna ya zo ya yi bikin bude shi yanda za a rarraba kowa al'umma.
To ya zai wani irin tasiri kuke ganin zai yi ta kan kiwon lafiyar iyali musamman mata masu juna biyu da jarirai?
A gaskiya akwai tasiri. One of the tasiri ɗaya daga cikin tasirin ma shine yanzu zancen da nake muku mun je wancan wata biyu da suka wuce mun je study tour mun je yin nazari akan yanda za a bude wuri musamman na masu kula da tamuwa. Kaga wannan yana ɗaya daga cikin alfalin abin. Mun je mun gani mun ga yanda suke yi mun ga yanda suka fara mun ga abubuwan da duk suka saka a ciki da kuma yanda suke kula da masu wannan tamuwa. Wuri ne guda aka bude shi. Shi yasa yanzu our propose wurinmu da muka kididdige za a yi amfani da shi shine asibitin yara na Hasiya Bayero na da wanda yanzu ya tashi ya koma asibitin Isiyaka Rabi'u na Zoo Road.
To amma zai zama cibiya ta musamman.
Zai zama a turanci ana cewa Nutritional Rehabilitation Center wanda mai girma gwamna ya yarda a yi. Yanzu haka zancen da nake muku insha Allah wannan satin za mu tafi da commissioner da sauran manyan makarabai mu kuma zuwa center wani wuri a Maiduguri shi ma suna da irin wannan mu dada dubowa mu ga me suka yi me suka kara dan mu ma mu zo mu inganta namu wanda yafi nasu zai zama ɗaya daga ciki babba a Najeriya yafi na kowane state insha Allah. To wannan karshen taro so muke yan uwanmu yan jarida su dada fadakar da al'umma dan wani har yanzu bai yadda cewa wannan ciwon tamuwa akwai shi ba bai yadda kuma cewa wannan abubuwa su suke kawo ciwon tamuwa ba. Na san dai akwai rashin hali akwai kuma rashin ilimi dan kana da ilimin abu to zaka dan samu sauki.
Shugaban kungiyar Alive and Thrive mai rajin kiwon lafiyan iyali Dr. Ashiru Muhammad ya yi mana karin bayani.
Allah bai cikin suna.
Suna na Dr. Ashiru Hamza Muhammad. Ni ne state coordinator ya zance shugaba kungiya ta Alive and Thrive wanda is implemented by Epitaph 260 with the support financial support of Bill and Melinda Gates Foundation.
Ga shi kun yi wannan taro akan musamman harkokin mahimmancin ci maka ga mata masu juna biyu da 'ya'yansu wani mataki watakila na rage cutuka ko kuma ababen da suke sabbaba mutuwar yara jarirai da kuma haihuwar mata yayin mutuwar mata yayin haihuwa. Me ja hankalinku?
Abin da ya ja hankalinmu in ka duba kamar kididdiga da aka yi ta wato macen mata ko a haihuwa ko kuma abin da ya sha haka da kuma macen yara. Wannan abu ne wanda in ka duba gaskiyar magana yana ya gallaba kowa ya damu kowa. Sannan kuma ka duba sai muka ga alaƙa shi da abin da ya shafi harkar abin da ake kira kamar harkar ci maka kenan ba nutrition wanda nutrition kadai wanda ba cika ba shi muhimmanci ba ka kalle shi kadai zai iya rage macen mata akalla kashi wurin kashi 45 a cikin 100. Kuma ka duba kamar macen mata nan duk da cewa Najeriya yawan Najeriya mu ana maganar mutum wurin miliyan 200 wurin miliyan 200 amma fa a duniya fa ka duba da yawan duniya wurin mutum miliyan 7 da wani abu amma mutum miliyan 200 kawai mu ne muke wato a kididdiga mu muke bada macen mata kashi 30 da abu a cikin 100 a duniya. Kaga wannan abu ne wanda kuma ɗaya daga cikin hanya da muka kula wanda zai yi a samu wannan a rage macen ɗaya daga cikin hanyoyi da yawa shine wato a inganta harkar ci maka musamman abin da ya shafi wato exclusive breastfeeding harkar shayar wannan wanda gaskiya mutane da mun fahimci ba a fahimce shi ba akwai knowledge gap akwai information gap da kuma mobilizing community al'umma ba a mobilizing din su yanda ya kamata ba an kar da su thank you very much su fahimci muhimmancin wannan abu yanda ya kamata shine ya sa muka ga cewa kuma kwanan nan muka yi biki na wato abin da ya shafi kamar a sharewa ta duniya gaba daya kamar yadda ka sani daya daga 1 zuwa 7 ga wata na August rana ce da aka ware a Majalisar Dinkin Duniya na celebrating ko in ce da World Organization didi haka Majalisar Dinkin Duniya ne na celebrating World Breastfeeding Day. To muhimmancin duk mun kira duk masu ruwa da tsaki domin a tattauna yadda za a inganta harkar irin shi shayarwa. So bayan wannan kuma sai muka ga su media wato yan jarida da yan TV ne radio ne na print media ne da duka waɗanda suke da tsuwar tsaki lalle muka ga cewa muhimmancin su wajen ankar da umma kamar yadda na faɗa maka knowledge gap information gap hijab da kuma lakop an karar da mutane ya irka cikin abin da yasa mutane ba su daukar muhimmanci musamman abin da yasa shi maka da yawa suna ganin abu ne mai tsada ko abu ne wanda a kusa da mu akwai abubuwa da yawa wanda zani abin da muke fahimta shine bada bayanai ingantaccen bayanai knowledge da kuma attitude da kuma domin canja yanda muke tunanin abubuwan haka
bayanan da kai dazu ka tabo batun dokoci da suka shafi dakile watakila sinadare kuma mungunan da ake amfani da su akan ba jarirai da sunan da suke mai gurbin wato shayarwa ko nonon uwa da kuma watakila da sunan haɓaka lafiyar jarirai kai maganar dokoki ya kuke kallon cewa misali karfin kamfanonin da ke kamfanoni na duniya da kuma yiwuwar ɗabbaka dokokin da ake da suna dakile yawaitar irin waɗannan magungunan a tsakanin al'umma.
So kamar yadda ka sanin an ce gwamnati ba ƙaramin abu ba ne ƙwarai da gaske. So amma daidaita cewa kuma gwamnati tana buƙatar wato support wato agazawa na ƙungiyoyi da ya kamata. Now farko dai kamar yadda ka faɗa shi wannan breast milk substitute court ɗin na BMS court ɗin nan wasu kamfanonuwa ne masu ƙarfi wanda suke yi kusan kuma abu ne da ya gallabi duniya suke ganin cewa za su cire gurbin abin da ya shafi nonon uwa. Na ta marketing wato abin da tallace-tallace da su tabbata cewa iyaye su da bada ko su don su samu kudi su dinga ba su wannan formula harakin su formula domin ya kaman ya rufe guraben sharuwa. So wannan ba karamin masifa yake kawa kamar da na yi bayani lokacin da na yi mukalata ina ba da muhimmancin cewa ko da shi talauci da ake so in dai ana so sustainably a inganta magan talauci shi ne a industry of nutrition kamar da muke faɗa sai yaro ne ma ya an ba su cikakken kulawa na abin da ya shafi ci maka da nutrition musamman a shayarwa zai zama kwakwalwarsa ta bude ya je makarta ya fahimci me ake yi ya yi tunani mai kyau ya san me ya kamata ya yi kwazo sannan kuma daga nan har ya samu skills din wato abin da ake bukata domin ya samu sana'a ya kuma taimakawa shi ma ya bada gudunmuwa sa al'umma. To kai kenan ka kalli wannan abin but skills din da education din da skill din ba zai samu ba idan har aka dakile shi wannan cognitive ability na yaro. So muhimmancin haka sai muka ga cewa babu yanda za idan ba a cibe wannan breast milk kuma mun faɗi dokoki wanda ya kamata don su ita gwamnatin Kano da muke tallafa da sauran gwamnatoci suna aiki da kaman SNAPDAC domin su tabbatar cewa an daƙile harkar. So amma abu ne wanda ya kamata shine sai an bada bayanai. Bayar da bayanan na inda ake irin waɗannan abubuwan wanda kafin sai gwamnati tana buƙatar a taimaka mata wajen bayar da bayanai.
Amma kuma ai dakta magungunan nan galibin su shigo da su ake daga kasashen ƙetare. Kuma suna shigowa ta tashoshin ruwa ko ma ta tashoshin jiragen sama ko ta ƙasa da sauransu. Ba ka ganin cewa watakila amfani da dokokin da muke da su ne ba a yi dukkan
haka. Eh har da wannan kamar da ka faɗa gaskiya ne amma kuma abin da muke gani shine wani lokacin ba da bayanan ne an ce in ka gani ka faɗa musamman har ga Allah ka kula gwamnati wani lokacin ba wai ba ta sanya abu ne a bayanan ne ba a samar mata. So muna ganin cewa su kuma ƴan jarida da ƴan abin nan ayyukansu ne suna ɗaya daga cikin abin da ba fitin da haƙƙi ne na kowa amma dai suna da babban aiki a wajen amplifying voice wato kuma da nan wurin sanar da gwamnati tunda ita gwamnati take da alhakin su sanarwa ne nasu ita gwamnati take ɗaukar alhakin ta ɗabbake ta rufe wannan babadala. Na shi yasa akwai kungiya NAPDAC wanda aka bata alhakin hukumar NAPDAC aka bata alhakin yin wannan abin kuma suna kokari har su fitar da dokoki da ya kamata da yanda wanda ana buƙatar yanzu a assenting a rantaba hannu shi ya rage. So sun yi waɗannan abubuwa da kuma abubuwa da yawa da suke yi domin a tabbatar cewa ma'aikatu asibitoci da ko ina sun ba da muhimmanci ga musamman ga ƴanci ga mata domin su tabbatar cewa ko da mace ta haihu ta koma aiki lalle an bata wato kamar enabling environment ko bance wani an bata dama da ya kamata domin ta tabbatar cewa ta ba da wannan muhimmanci musamman shayarwa wanda muna ganin shi yasa muke kira ma da gwamnati da su sauran mutane su tabbatar cewa wannan maternity leave a Kano sauran jihohi sun yi in ka duba Kaduna sun daga wata uku sun mai da shi wata shida sannan kuma mu ma muna a Kano yanzu wata uku ne muna kokarin a mai da shi ma wata shida sannan kuma ba ma wannan ba a samu fatality leave shi kansa uba in ya yi domin shayarwa ba na uwa bane kada shi ma uba yana akalla ko da sati biyu ne a ba uba ya zauna ya ba wa ita uwa wato gudunmuwa da ya kamata ita ma ta yi. Banda wannan kuma shine musamman a Kano mun kula akwai private sector da yawa muna kokari mu ga cewa su ma mun yi advocating da sauran mutane da sauran advocates
a tabbatar
masu zaman kansu yawa tabbatar cewa sun yi creation wato abin da ake cewa irin enabling environment kamar irin su creation din nan yanda in mace ta yi ko ta yi wata shida ta koma ko wata uku ta koma ya zama cewa an ba ta dama da ta samu wato wani sukuni na da tabbatar da cewa ta shayar da ɗayanta. Shayarwa ɗaya daga ciki ne akwai harkoki kamar da muka faɗa na abin da ya shafi shi ma wanci maka wanda lalle muna aiki da gwamnatin Kano wajen tabbatar da cewa an ba da wannan gudunmawa.
Matsin tattalin arziki a Najeriya ya kawo sauyi sosai a cimakar al'umma. Lamarin da ya sa ƙwararru ke ƙara jan hankali akan cin nau'ikan abinci da zai kawo illa ga lafiyar jama'a. Ga rahoton wakilin murya Amurka a Bauchi Abdulwahab Muhammad.
Masana kiwon lafiya na gargadin cewa sinadaran ƙarin ɗanɗanon abinci da na sha daga kamfanonin Najeriya da ƙasashen waje ka iya kasancewa wata babbar matsala ga lafiyar 'yan ƙasa da ke amfani da waɗannan sinadaran don sauƙi ko kuma araha. Abin tambaya nan shine me ke janyo hankalin 'yan ƙasa neman irin waɗannan abinci da ake kira da sunan garau-garau. Muhammad Dauda Bello masanin abinci ne ga abin da yake cewa akai.
Alal haƙiƙa abinci garau-garau wani irin nau'in abinci ne wanda akan shirya shi ko ta yaya, kuma ɗan Najeriya yakan samu kansa ya ci wannan abinci garau-garau just domin ya samu ya ji cikinsa ko tumbinsa ya ɗauka ba tare da sanin illa ko amfanin wannan abinci garau-garau da yake cin nan ba.
Halin matsan rayuwa na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa 'yan Najeriya bidar duk wani abincin da zai sa war fadar wasu cika ba tare da sun yi la'akari da irin nau'insa ba ko kuma tsaftarsa. Kan hakan ne na tuntuɓi wasu 'yan ƙasar domin jin ra'ayinsu.
Wanda ke iya cin abinci sau uku yanzu ya dawo sau biyu, wanda ke ci sau biyu yanzu ya dawo sau ɗaya, wanda ke cin abinci da nama a baya yanzu ya yi da gaske zai samu ɗan tamariri ko awara ko indomi. Yanzu irin su awara garau-garau na masu tuwo irin mara-mara na kowa biyu-biyu na da yanzu ya dawo naira 50 shi ne yanzu talakawa suka sa a gabansu.
To sai dai kuma bincike ya nuna cewa yin amfani da nau'in abinci mai ɗauke da sinadaran ɗanɗano bai tsaya ga waɗanda ke waje ko kuma hanya ba, hatta iyalai da ke cikin gida ba a basu baya ba wajen amfani da nau'in abincin. Kamar yadda malama Juwairiya Aliyu da ke ganin Bauchi ta shaida.
Saboda ya danganta da abin da mai gida zai kawo maka, kuma dai ɗanɗanon nan dai shi ne dai a sa ɗan magi a kawo gishiri a sa, kuma yanzu ma yanda yanayi abubuwa suke su kaga yanzu sai dai a sa su farin magin nan shi ne za a sa a cikin abinci. Kaga guda biyu nan onga da farin magi su sun fi tasiri yanzu cikin abinci, muna kuma sa shi ne gaskiya ba mu san illar shi ba ko kuma tasirin shi a jikin ɗan adam.
Daɗin ɗanɗanon abinci a baki da sauƙinsa da kuma arhansa na daga dalilan da ke jan hankalin wasu 'yan Najeriya yin mu'amala da garau-garau a matsayin cimaka. Sai dai kuma a nan masanin kayan abinci da ingancinsa Malam Muhammad Bello ya ce sinadaran ƙarin ɗanɗano da ke makare a cikin irin waɗannan abinci yana da haɗari mai yawa.
Akwai illoli kamar ciwon zuciya, ciwon koda, ciwon hanta da hawan jini.
Bisa la'akari da yawan ƙaruwar cututtuka da ke danganta su da nau'in abinci da 'yan ƙasa ke amfani da su, hakan ya sanya ƙungiyar motsa jiki a Birnin Bauchi mai suna Physical Fitness Club suka tanadi na'urori domin ankarar da membobinsu yadda za su gujewa fadawa cikin halin kamuwa da cututtuka a sanadiyar yin mu'amala da abinci mai ɗauke da sinadarin ɗanɗano. Malam Ɗanladi Haske yana daga cikin masu koyar da ayyukan motsa jiki a club din Physical Fitness a Bauchi.
Yanzu kamar na hawan jini misali IBP na mutum 77 ne yake bitin a saka. To idan kana da BP dama shi BP din nan ya tashi, BP din yana yin hawa ne zai kai irin 80-90. To idan kana exercise nan to insha Allah ko da BP din ya kai 90-85 ba abin da zai same shi. Muna da skill na gwada nauyi.
Sai dai kuma ala kulli halin baya ga ayyukan motsa jiki a matsayin kariya daga kamuwa daga cututtuka da ake danganta su ga cin abincin garau-garau, masani kan abinci da ingancinsu Muhammad Dauda Bello ya ce ana samun abinci masu gina jiki masu sauki da arha da kuma tsafta.
Kamar yanzu misali da zogale ko ka samu rama abin nan in ka kawo gidanka za a zo gidanka a wanke maka shi, kabeji za a wanke shi, latas za a wanke shi da ruwan ɗumi da gishiri, domin ganyaye in an ɗauko su kawai haka yadda waɗannan 'yan ayamutsa ɗin nan in sun yi ba a tricin ɗin abu, wato tricin ba a kiyaye lafiyan abin da ake bayarwa, yanka shi kawai da su yi hannunsu da datti akan layi akan kuma faranti mai datti haka da su zuba maka ganyen ayamutsa duka a zauna yi. To waɗannan abubuwa ɗin nan wallahi suna da illa ga rayuwarmu.
Masu sauraron mu, anan muka ka ƙarshen shirin mu a yau. A madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada shirin baki ɗansa Daniel Brown, tare da abokiyar aiki na da Tattiyana, gabatarwa Amina Bahara Auna, da dukkanin abokan aiki da